muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye ta gidajen radio masu zaman kansu, Radio Amfani Sarauniya, Fara'a Niya Nomad FM da kuma Dalal FM. Sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ya kama mu Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Haka kuma za a iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Yau Alhamis 25 ga watan Afrilu na shekarar 2019. Yusuf Aliyu Haranda ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirin namu. Amma kamar mu tsunduma cikin shirin, Hadiza ba mu kanin labarai.
Tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da cewa zai nemi jam'iyyar shi da Democrat ta tsaida shi takarar shugaban kasa na 2020. Shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya ce ya yi imanin cewa shugaban kasar Korea ta Kudu Kim Jong-un zai iya sadakar da makaman nukiliya idan ya fara samun tabbacin tsaro.
To kanin labaran kenan kuka saurara. Za kuma ku ji a hukumar fasa kauri da miyagun kwayoyi ta Najeriya, wato NDLEA, ta yi wani samame inda ta kama waɗansu mutane.
In ka zo ka tafiya, ka tabbatar da cewa kayanka tukuna wanda za ka tafi da shi da kai da kanka ne za ka yi shirya su a cikin jakarka. Kanka ce kai babban mutum.
Ita kuwa kungiyar Izala kira ta yi da gwamnatin tarayyar Najeriya da ta yi adalci a duk lokaci.
To ai Najeriya na da dokoki da kuma tsari da ake bi don in mutum ya yi laifi a hukunta shi, shi ne adalci. Hukuncin ko shi ne a kai shi zuwa ga shari'a.
Daga bisani kuwa za ku ji maimaitin shirin Hawwa Umar na lafiya uwar jiki. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum. Tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da cewa zai nemi jam'iyyar shi da Democrat ta tsaida shi takarar shugaban kasa na 2020, abinda nan da nan ya maida shi dan takarar jam'iyyar Democrat da ke kan gaba da zai iya kalubalantar shugaban Donald Trump. Tsohon shugaban majalisar dattijai na jihar Delaware, wanda kuma yayin mulki sau biyu a matsayin mataimakin shugaban kasa a gwamnatin Obama, zai zama dan takarar Senator Bernie Sanders na jihar Vermont da sauran yan takarar shugaban kasa na Democrat a cikin yan takarar da suka gabata, duk da cewa a tabbatar ko za a iya yin takarar asusun bada gudumawa. Biden yana da kwarewa kan harkokin waje da fannin shari'a da kuma harkokin cikin gida, wanda ba za a iya hada shi da sauran yan takara ba. A cikin sakonnin bidiyo da aka fitar a yau Alhamis, Biden ya ce kimar da Amurka take da shi a fadin duniya da kuma abubuwan da take da shi na cikin hatsari.
I believe history will look back on 4 years of this president.
Na yi imani tarihi zai sake duban shekaru hudu na wannan shugaban kuma duk abin da ya runguma a cikin wannan lokaci. Amma idan muka ba Donald Trump shekara 8 a fadar White House, har abada zai canza dabi'ar wannan kasar da mu kanmu, kuma ba zan iya tsayawa ina kallon haka ya faru ba. Shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya ce ya yi imanin cewa shugaban kasar Korea ta Kudu Kim Jong-un zai iya sadakar da makaman nukiliya idan ya fara samun tabbacin tsaro. Putin ya yi sharhi yau Alhamis bayan wani taron na farko tare da Kim a garin Vladivostok na gabashin Russia. A wani taron manema labarai bayan tattaunawar, Putin ya kuma yi kira da a tunkari rabuwa da nukiliya, wanda Amurka da Koriya ta Arewa suka fara samun fahimtar juna a sannu a hankali. Idan muka dauki matakai daki-daki tare da muradin a ƙarshe za mu cimma wa bukatunmu, inji Putin, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na ƙasar TASS ya faɗi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump a wani sabon salo da ya shafi tsarin mulkin ƙasar yana barazanar kai ƙara kotun koli idan majalisar wakilai suka yi ƙoƙarin cire shi daga mulki. Idan 'yan jam'iyyar Democrat suka yi ƙoƙarin tsige ni daga mulki, zan shiga da ƙara zuwa kotun koli, inji Trump a jiya Laraba. Ya ce ba wai kawai babu wani laifi ko karya doka ba, babu wani laifi game da ni, inji shugaban da ya rubuta a shafinsa na Twitter game da sabon jawabin nasa akan rahoton na musamman game da bincike na shekara biyu akan ko akwai katsalandan a yakin neman zaɓe na shekara 2016 da Rasha. Tun lokacin fitar da rahoton da aka yi, 'yan jam'iyyar Democrat waɗanda ke rinjaye a majalisa suke muhawara ko za su fara gudanar da tsare-tsaren a kan cire shugaban ƙasa daga mulki. Amurka da dakarun sojin gwamnatin Afghanistan sun kashe fararen hula fiye da ƙungiyar 'yan Taliban da 'yan ta'adda a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. A cikin wani rahoto da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar a jiya Laraba, ta ce a farkon watanni uku na shekarar 2019 dakarun gwamnati suka kashe mutane 305 da kuma raunata 303, yayin da ƙungiyoyin 'yan tawaye suka kashe fararen hula 227, sannan suka raunata 736. Mata da yara sun kasance rabin waɗanda aka raunata ko aka kashe daga duk wani mummunan aiki kamar yadda rahoton ya bayyana. Duk da haka dai, ya kasance watannin farkon shekara da ba a samu yawan asarar rayuka ba a shekarar 2013. Majalisar Ɗinkin Duniya ta danganta raguwar asarar rayukan da raguwar hare-haren ƙunar bakin wake da ƙasar take fama da shi da kuma tashin hankali. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kwashe 'yan gudun hijirar Libya kusan 325 daga wata cibiyar gwamnati a Tripoli, bayan da aka yi zargin cewa an musganawa wasu da kuma nuna rashin gamsuwa da irin yanayin da suke zama a ciki. Fada tsakanin ɓangarorin da ke iko a Libya ya haddasa rashin kwanciyar hankali ga fararen hula a babban birnin ƙasar da sauran birnin. Hadarin da 'yan gudun hijira da bakin haure ke ciki ya tsananta a yanzu, a cewar mataimakin shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aikin jinkai a Libya, Matthew Brook, ya faɗi jiya Laraba cewa yana da mahimmanci a ƙyale 'yan gudun hiran ɗaki cikin haɗari da suka fice, kuma a zuwansu a samu kwanciyar hankali. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce matsayar da ta ɗauka a ta kwashe 'yan gudun hijira Kase bin Gashir a Tripoli ya faru ne dalilin wani rahoton da ke cewa duka wasu tare da waɗansu sun yi barazana da harbin bindiga saboda suna kukan halin da suke ciki kan rashin cin abinci. Kuma an kashe mutane 12 a asibiti.
Kai da Hadiza Kyari da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A duniyar rahotannin namu kuwa, za ku ji cewar hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi da shaida safararsu NDLEA ta yi wani kame na wasu ɓatagarin ma'aikatar tashar jirgi. Ta kuma ƙara da jaddada cewar jama'a ya kamata su ɗauki matakai da suka dace a yayin tafiye-tafiye don guje ma ɓata gari irin waɗannan. Babangida Jibrin ya haɗa mana rahoto dangane da hakan.
A wata sanarwa da hukumar ta NDLE ta fitar ta bayyana cewa an kama wasu ma'aikatan filin jirgin sama Malam Aminu Kano guda 7 da ake zargi da laifin sanyawa wata budurwa mai suna Zainab Aliyu kwayoyin tramadol a wata jaka da suka sanya da sunanta zuwa kasar Saudiya, lamarin da ya kai ga kamata da kuma tuhumarta da laifin shigar da kwayoyi da aka haramta zuwa kasar Saudiya, laifin da kuma zai iya sanya a zartar da kuncin kisa a kanta. Sarwar da hukumar ta NDLEA ta bayar dai ta ce ta fara gudanar da binciken ne bayan da mahaifinta ya shigar da kara a ofishinta tare da neman a gudanar da bincike. Daga bisani dai hukumar ta NDLEA ta gano cewa mutanen suke da hannu wajen sakawa ita wannan yarinya kwayoyi tramadol a wata jaka suka sanya sunanta. To koya masu zirga-zirga a filayen jiragen saman Najeriya ke ji da wannan ayyuka na ma'aikatan da a shi ke jefa wanda basu je basu gani ba cikin wani hali na kakanikayi, ga dai abinda wasu su ke cewa.
Saboda ni yanzu anan misali yanzu idan tafiya ta kama ni zuwa Umara koko zan je aikin haji, a halin gaskiya yanda abin nan ya faru, ka san idan ka bada jakaka airport aka auna ta za ta tafi kai kuma za ka tafi, amma kafin ka hau jirgi sai an tabbata ka zo ka tantance jakaka, dole ne sai ido idan naga wani suna a jikin wata jaka da ba tawa ba to jirgin nan ba zai tashi ba. Duk wanda yake da sa hannu da rubuta wannan suna nawa to lalle azimin hukumomin tsaro na wannan airport din sai sun binciko shi, saboda ba jaka ta bace ba ne jeje ta ba, suna neman su halaka ne ba san haban sun sauka ba. Saboda haka yanzu ni ai magana da nake da kai ma hankalina tashi yake.
Kokarin samun karin haske daga ofishin hukumar NDLE da ke nan Lagos ya ci tara, inda wani jami'i ya shaida mini cewa sharkwatan hukumar da ke Abuja ne ke da ikon magana akan wannan lamari. Sai dai jami'in da baya so na ambaci sunansa ya shaida mini cewa irin waɗannan matsaloli ana fuskantar su a filayen jiragen sama na kasar daban-daban, ba wai kawai a filin jirgin sama Malam Aminu Kano ba. Malam Ahmadu Gyade shine tsohon shugaban hukumar ta NDLE a Najeriya, kuma ya mun bayanin cewa lamarin ya dade yana aukuwa, sai dai hukumar ta NDLE na iya bakin kokarinta na kawo karshen sa kamar yadda ya taba faruwa a lokacin da yake jagorancin hukumar. To ko wani shawara tsohon shugaban hukumar ta NDLE zai baiwa matafiya?
Kasan jirgi abin da zan ba shawara guda ɗaya ne ko guda biyu, in ka zo ka tafiya ka tabbatar da cewa kayanka tukuna wanda za ka tafi da shi da kai da kanka ne za ka yi shirya su a cikin jakarka, kanka ce kai babban mu ne ka fi ƙarshen ka shirya kayanka da za ka tafi, shirya su daidai ba san abin da yake ciki ba wai sai wani ya gaya maka don ka je kada yadda yadda ba. In ka zo ka ɗauka ɗin ka kai musu ɗin ka tabbatar ka samu shi wannan tag naka ɗin. Kuma inda mai yiwuwa ne ka tafi da wani mutum wanda yana wurin lokacin da aka aura maka wannan kaya din, yana wurin lokacin da aka baka wannan yar takardar awo din, ka ga ko da wani abu zai faru a can kasashen waje ana iya kiran mutum na cikin yaya zan yi ce a shi yana wani kuma ga irin takardar yake illa iyaka ke
a watan da ya gabata ne dai hukumomi a kasar Saudiya suka zartar da hukuncin kisa akan wata 'yar Najeriya da ake zargi da safarar muggan kwayoyi zuwa kasar Saudiya. Abin tausayi a nan da firgitarwa dai shine irin waɗannan 'yan Najeriya da ake kashewa a Saudiya za su iya zama waɗanda basu ji ba basu ji gani ba. Babin ya jibrin murai Amurka daga Lagos.
A gaida Babangida Jibrin daga Eko. Ita kuwa kungiyar Izala a Najeriya kira ta yi da babban murya da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kasance mai adalci ga 'yan ƙasa, kada a keta haƙƙin bil'adama don cimma wata manufa. Sheikh Abdullahi Balalau ya yi wannan kira a wata tattaunawarsa da sashen Hausa na muryar Amurka.
Duk wata kungiya daga cikin kungiyoyi na addinin Musulunci ko ma ba na Musulunci ba, kowace kungiya na da rajista da ainihin wato hukumu, sannan kuma duk yadda kake da rajista to sai ka bi ka'ida da kuma dokoki na ƙasa. So dole ne ka zama ka ba wa ƙasa haƙƙinta, ka yi abin da ya kamata. To idan har hukumomin Najeriya suka yi abin da suka yi don ainihin wato kama su ko tsare su saboda su ma abin da suka yi. To ai Najeriya na da dokoki da kuma tsari da ake bi don in mutum yayi laifi a hukunta shi, shine adalci. Hukuncin ko shine a kai shi zuwa ga shari'a. Saboda haka shugaba Muhammadu Buhari lokacin da abin ya faru ai ya maida shi zuwa ga shugabancin jihar Kaduna, tunda abin ya faru ne a jihar Kaduna. Jihar Kaduna kuma ta yi committee na bintiki akan wannan. Wayannan committee kuma sun fidda sakamakon su. Sannan har yanzu abin na kotu. Don haka abin da nake kira ga shi shugaban Muhammadu Buhari ko shugaban ƴan Shi'a Zazzaki ko wani ne daga cikin kungiyoyin addinin Musulunci ko ma wanda ba musulmi ba yayi wa ƙasa laifi ko yayi abin da bai dace ba, a dauki matakin hukunci irin na ƙasa a mishi adalci. Adalci ko shine da muka kai zuwa ga kotu ta duba ta ga meye laifinsa ta hukunta abin da ya kamata. Saboda haka bamu cewa don yana da aqida da ba irin tamu ba a zalunce shi, amma in yayi ko laifi wa ƙasa to hukuncin da kotu ta duba ta ga yayi to ta dauki matakin da ya kamata, saboda gobe in aka yi hukunci wani ma ba zai iya daukan doka a hannunsa ba.
Sheikh Abdullahi Balalo kenan shugaban kungiyar Izala. Masu saurare, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogon muna cewa karfe 11:15 na safe. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki. Masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin Lafiya uwar jiki wacce ni Hawwa Umar zan gabatar. A yau a cikin shirin namu na Lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar histoplasmosis. Histoplasmosis cuta ce da ke shafar huhu sakamakon shakar gurbatacciyar iska ko kura, kuma kwayar cutar tana yaduwa ne daga kashin tsuntsaye da jemagu. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Isa Adamu Mavu, likita mai duba marasa lafiya kuma mataimakin director na cibiyar shan magani da karbar haihuwa ta Ashafa. Kazalika kwararre ne kan maganin cututtuka masu yaduwa. Likita barka da warhaka.
Barkamu da warhaka.
Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan cutar histoplasmosis?
Cuta ce da take aukuwa bayan mutum ya shaki kura ko wata gurbatacciyar iska, da wannan kura ko wannan iska take kunshe da wasu al'amura wanda sukan kawo matsala a jiki, musamman ko da huhu na dan adam. Misali, lallai histoplasmosis cuta ce wadda ake samun ta sakamakon shakan kura ko iska, abin da ya shafi wanda ya gurbata da kwayar cuta. Wannan kwayar cututtuka kuma kanana ne, sannan kuma kwayar cuta ta funga ita take haddasa wannan cuta.
Menene alamomin cutar?
Dama histoplasmosis cuta ce da take haddasa matsaloli a cikin huhu sakamakon shan iska ko kura da aka yi wanda ta gurbata da wannan kwayar cuta ta funga. Alamomin wannan cuta wani lokaci mukan ga masu sauraro suna kama da mura, misali da muka sani, amma daga ƙarshe mukan gano cewa mura bace. Alamomin sun hada da tari, sannan kuma yoyon hanci, misali saboda wannan tari da ake ta yi da yawa yakan kai kuma daga ba a samu ciwo cikin kirji sosai.
Alamomin ta na daga cikin tari mai tsanani kenan?
Tari mai tsanani na ciki, saboda wannan tari da ake ta yi da yawa tana da tsanani, tarin ta kan haddasa daga baya ciwon cikin kirji saboda an yi ta yin tarin da yawa sosai.
To likita, suwa suka fi barazanar kama wannan cutar a cikin al'umma?
Wanda suka fi saurin kamuwa da wannan cuta a cikin al'umma su ne yawanci masu ko ayyuka na gini, misali ko ayyuka na rufe gida ko kamar abin da shafi jinke daki ko sabubuwa, sannan wasu masu aiki kuma ayyuka na hanya kamar yin kwalbati ko gada ko wani abu, duk wani abin da shafi data mutamali da abin da shafi kura ko kasa yana iya haddasa wannan, musamman indai wannan kurar ko kasan tana gurbace da irin wannan kwayar cutar.
To likita, mai cutar yakan iya yada ta ga sauran al'umma?
Lallai mai cutar yakan iya yada ta, saboda duk lokacin da ya tari, ya fudda tari a cikin mutane ko ya atishawa, lalle wannan muna tunanin zai iya haddasa. Idan ya zamto mashar iska tsakanin mutane ba ta da yawa, mutane sun zauna inda iska ba ta shiga da fita sosai, lalle da alaman idan yayi tari wani na kusa da shi, kusa haka sosai zai iya, akwai yanayin zai iya kamuwa da wannan cuta kware.
Ta tari kawai ko atishawa ake iya kama wannan cutar? Misali, ba iya kama ta mu'amala?
Lalle ta mu'amala ba sosai ba. Abin da ya shafi mu'amala dai sai abin da ya shafi kaman ko yayi tarin bai wanke hannunsa ba, ko kuma yayi tarin bai amfani da abin da ya shafi ko handkerchief ko sun mana ya toshe hancinsa ko baki ba. Wato ba a son ne kawai yayi tarin ko atishawan ya zamto cewa ya fidda wannan kwayar cutar bayan yana tare da ita. To lalle yana faruwa haka din bayan yayi tari ko atishawa din, kuma bai mashigar iska tsakanin mutane ba ta da yawa, yana iya yada ta ga wasu. Lalle abin da ya shafi mu'amala kuma sai dai yayi mu'amalance kaman abun ko kaman kofi na shan ruwa ko wani abinci, sannan bayan wannan abun ba tsafta a ciki, bi ma'ana bayan ya gama bai wanke hannunsa ba, ko bai amfani da wani tsumma da ya toshe bakinsa ko hancinsa ba. To lallai in aka samu amala da wannan abun da ya shafi abun da yake da su ba tare da ya wanke hannayensa ba, wani zai iya kamuwa in yana kusa da shi kwaye.
Menene illar histoplasmosis idan har ba a dauki matakin da ya dace a lokacin da kuma ya dace ba?
Histoplasmosis tana kawo illa a cikin jiki, musamman idan yadda kika ce in ba a dauki mataki da farko ba. Zan so masu sauraro su san cewa abin da ya shafi cuta dai a jiki, lokacin da mutum ya gano yana da cuta, to sai ya ruga zuwa asibiti mafi kusa, wannan shine zai fi taimakawa masa a wannan lokaci. Saboda bai san ko zaman sa da yake a gida zuwa su lokuta ba tare da ya je asibiti ba, ba taimakon kansa yake ba, kuma daga baya ba a je ko ina ba, sannan ku cutan kuma tana ci gaba da masa illa a jiki. Daya daga cikin alamomi da ake gano cewa kamar a asibiti kenan, saboda yawanci illolin zai kai ga sai an je asibiti daga baya.
Menene illar? Ta kan kai ga mutuwa ko rasa rai?
Kin san mun magana cewa cuta ce da take haddasuwa ko take faruwa take shafan huhu. Misali, bayan huhun ta samu matsala an je asibiti, za a je a wasu yan guje-guje, idan ya zamto cewa huhun ta kama abun ya rikice sosai ya kai ga wasu yanayi haka, misali, to lalle yana iya shafar daya daga ciki ko biyu daga cikin wannan huhun. Sannan kuma yawanci ayyuka da ya kamata a samu yana gudanuwa lafiya cikin huhu, misali, akan samu matsalan da halakan bai iya faruwa, to sai a samu matsala. Na farko shine zai samu matsala wurin shan shakan numfashi daga iska daga waje. Misali, yawanci bugun kirjinsa, misali, yana bugun zuciya yana zamo da sauri, shi karan kansa bayan shaki iskar daga waje kuma na jin matsaloli a ciki, tunda muka shaki iskar daga waje cikin huhun mu take tafiya gaba daya, ga kuma huhu ba lafiya saboda wannan matsala aka samu, to sai ya zamto cewa huhun yanayin a tafiyar da numfashi da take yi, shi kuma yana jin zafi sosai a ciki, tana lalata huhu daga karshe. Sannan kuma ba dauki mataki da ya kamata ba daga karshe, lallai ta kan kai ga mutum ya rasa rayuwarsa.
Kamar masu waɗannan ayyuka da ka kirga a baya, ayyukan da ake mu'amala da kura, misali masu gina titi ko kuma gini ko kuma ayyuka da makamantan haka, akwai wata rigakafi da za su karba domin kare kansu daga kamuwa da cutar?
Lallai ba wata rigakafi da ya kamata su karba da farko, sai dai hanyar kariya. Misali, duk lokacin da za su yi aiki a irin waɗannan wurare, muna ba su shawara cewa su dinga amfani da abubuwan kare jiki, misali wanda muke kiran su personal protective equipment, wato ƙa'idoji da ake bi wurin kiyaye jiki saboda kar a samu matsala daga waje. Daga ciki akwai abin da ya shafi abin rufe hanci da baki, to ya zamto cewa nan fanda wannan shakan iska daga waje zai zamto cewa kawai a waje yake saboda ya riga ya rufe hancinsa. Wannan ita ce mataki na farko da ya kamata su dauka, saboda mun yi magana cewa ana samun ta ne kawai ta bangaren shakar iska daga waje da ake yi. Sannan kuma da zo na yi bayani ko na son ƙarin bayani har yanzu, cewa kaji da muke kiwonsu a gida da kuma tsuntsaye da sauransu, asali wannan cutar daga wurinsu yake, saboda lokacin da suke mu'amala a ƙasa, misali ko daga sama, sukan iya ko bayan gida ko kashi, misali ya sauka a cikin ƙasa ko kura, to ya zamto mutum ya zo yana aiki a cikin wannan kura ya samu matsala. To lallai su ma masu aiki a gidaje kamar na kiwon kaji ko tsuntsaye, su ma suna da rawa da ya kamata su taka wurin kariya. Misali, ya zamto cewa hannayensu ko ma aiki suke karkashin wani, ya tabbatar da cewa wannan wanda ya sa su aiki, misali suke aiki karkashinsa, ya samu su wannan kaya na kare kansu saboda kar su samu illar wannan kwayar cuta.
To idan wannan kwayar cutar ta shiga jikin dan Adam, tana daukan lokaci ne kafin ta bayyana?
Da farko ba ta nuna alama da farko. Akwai abin da shafi garkuwan jiki wanda kowace cuta da take shigowa daga waje, sannan kuma akwai muhimmanci da ake samu daga jiki saboda garkuwan jikin mutum. Misali, idan mutum yana da garkuwan jiki mai dan karfi sosai, lalle yakan iya jimawa, ma wasu sukan kai shekara ɗaya da wani abu ma ba ta rin samu matsala ba. To amma kar ki manta tunda mun ce shakan kura ce ta kawo wannan halaba su daina aikin ba suna aiki kullum to lalle ana iya samu daga baya ayyukan da suke tayi suna jimawa sun yi ta ayyuka da yawa tun lokacin da abun bai da matsala misali so suna kan aikin ba su daina ba to ana iya samu matsala saboda sun jima suna aikin tun ma ba matsala har aka zo ka saki samu matsala so alamomin su gaskiya daga farko wasu sukan iya ma boyuwa ba a ganin su sai daga baya mutum ya jima sai ga yana tari ko yana fidda wasu alamomi kamar abin da shafi mura amma kuma ba cutar mura bace
to ita cutar ta kan dauki lokaci a cikin kasa bata mutu ba
mu yi magana dazu abin da shafi kwayan halittu na cututtuka wayannan kwayan halittu na cututtuka kanana ne ba ma iya ganin su sannan ko asibiti ma sai mu amfana da abin da shafi na'ura kafin a samu ganin su yadda ya kamata to lalle tunda mun magana cewa kaji da tsuntsaye bayan suka yi bayan gida abin ya gurbata da kasa lalle suna cikin kasa kuma suna raye saboda in ba a raye suke ba za su kawo wannan matsala ba to saboda haka suna raye zuwa wasu lokuta su ma ka wannan lokacin da suke raye idan mutum ya zama to a wannan wuri da ya suke din ko a wannan wuri da wannan matsala ta faru kuma mutum yana aiki kamar ayyuka da muke magana dazu to lalle zai iya kamuwa da wannan magana rayuwa lalle suna iya rayuwa a cikin kasa misali
to likita yaya zamu kwatanta yawan mutanen da ke kamuwa da cutar musamman ma a nan Najeriya
kamar nan kasar mu Najeriya dama yawanci wannan cututtuka da muke bayani histoplasmosis na daga cikin cututtuka da ake yawan samun su a kasashe masu tasowa wanda na san Najeriya muna daya daga ciki kwanakin baya ba a jima ba kungiyar kiwon lafiya ta duniya wato World Health Organization ta fito da wani abin da shafi bayani akan wannan cewa lalle kasashe masu tasowa kamar Najeriya misali ana iya samun masu wayannan cututtuka sama da miliyan 1 a shekara saboda kin san yauci ayyuka da ake samu a kasashe masu tasowa na san akwai irin wannan ayyuka misali gine-gine gina aikin titi na da sauransu misali lalle yana iya faruwa a kasashe masu tasowa kamar Najeriya sai dai abinda suka yi bugana a wannan shafin su shine yakan zamanto cewa wasu da yawa ba a iya gano su kamar da muke magana dazu
to masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka duka abinda zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato
Dr. Isa Mawo
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya
a gaida amarya Hawwa Umar wanda aka daura auren ta a makon da ya gabata ta da fatar Allah Ubangiji ya sa albarka ya bada zuriya dayyaba yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin ku da kuke aiko muna ta hanyar sadarwar email
saƙonmu na farko ya fito daga Salihu Isa Fana karamar hukumar Kamba jihar Kebbi Najeriya ya ce assalamu alaikum sashi Hausa na murya Amurka don Allah ina kira ga mai girma gwamnatin jihar Kebbi Alhaji Atiku Bagudu da ya gaggauta magance matsalar wutar lantarki a jihar mu ta Kebbi baki daya ganin cewa yau muna kwana hudu ba wutar lantarki a fadin jihar Kebbi da fatar wannan kira nawa ya kai ga wanda nayi domin sa amin summa amin sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Hafiz Balarabe Gusau ya ce assalamu alaikum sashi Hausa na murya Amurka tsokaci na ga ranar malaria ta duniya ce tabbas tsabtace muhallanmu da gyaran magudan ruwa ya kamata mu maida hankali a kai domin kaucewa yaduwar cutar zazzabin sauro a fadin sassanmu na Afrika baki daya sai kuma sakonmu na karshe ya fito daga Maimuna
to a gaida Abdulaziz Adali Toro da wasiku masu sauraro kafin mu kammala shirin namu ga labaran duniya a takaice
tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da cewa zai nemi jam'iyyar shi da Democrat ta tsaida shi takarar shugaban kasa na 2020 abinda nan da nan ya maida shi dan takarar jam'iyyar Democrat shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya ce ya imanin cewa shugaban kasar Korea ta Kudu Kim Jong-un zai iya sadakar da makaman nuclear idan ya fara samun tabbacin tsaro Putin ya yi sharhi a yau Alhamis bayan wani taron na farko tare da Kim a garin Vladivostok na gabashin Russia Shugaban Amurka Donald Trump a wani sabon salo da ya shafi tsarin mulkin kasar yana barazanar kai kara kotun koli idan majalisar wakilai suka yi kokarin cire shi daga mulki
To da takaitaccen labaran muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima, za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen. A yau ma za mu sake baku dama don ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'in mu na yau shine ta ya kuke ganin za a magance yaduwar cutar zazzabin cizon sauro. Yanzu kuma a madadin wanda ta taya ni gabatar da shirin, Hadiza Kyari, sai wanda ya shirya kuma ya gabatar shine Tadi Abeje da injiniyan namu na wannan lokaci. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku huta lafiya, sai a gyara zama don shirin yau da gobe.